الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
barkan mu da haduwa cikin wannan masallaci, masallacin Alhaji Umar Mutallib, babban masallacin Juma'an Ahlus Sunnah wal Jama'a dake nan Makira a cikin garin Funtuwa, jihar Katsina. Mun hadu daidai wannan lokaci yammacin Talata, watan kwacin karfe 5:05, zai zama 7 ga watan Ramadan shekara 1447, wanda ya daidai da 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Ma haɗu domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan shekara. Muna fatan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya daidaitar da mu akan daidai, ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba, akwai gagarumar gudunmuwa wadda ɗaya daga cikin attajiran wannan gari, Alhaji Babangida Jargaba, Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara masa lafiya, ya sa wa dukiyarsa albarka, ya ba marayun wannan gari na Funtuwa kimanin kuɗi 35,320,000. Allah Maɗaukakin Sarki ya saka masa da alkhairi. Kun san waɗannan bayan Allah duk shekara suna taimakon marayu a faɗin Funtuwa lokal gaban gaba ɗaya. So a bana ma Alhaji Babangida Jargaba ya ba da wannan kuɗi da na ambata 35,320,000. A ciki kuma alhamdulillah makarantarmu ta marayu wanda wannan majalisi namu na tafsiri ya samar, makarantar marayu na farko a wannan jiha mai albarka ta Katsina, naziri da firamari da muke da shi a Funtuwa local government a wannan anguwa na Makera, sakamakon wannan tafsiri na ƙasa da ake yi a wannan masallaci. Kun ga kimanin shekara 3 kenan da samar da wannan makaranta. So alhamdulillah, a cikin wancan kuɗi an ware naira 2,749,950 an saka a asusun ijiyan wancan makaranta ta marayu. Kuma babban burinmu daga naziri da firamare da marayu suke da shi a wannan anguwa, to ya zanto an samar da sakandiri, tsayayyar sakandiri domin marayu zalla. In tafiya ta yi tafiya, muna da burin insha Allah subhanahu wa ta'ala ya zama an samu bodin school na marayu a wannan gari na Funtuwa. Domin kun san a yanzu da muka samar da firamare, so tafiya in ta yi tafiya, da yawa daga cikin marayu wasu ba za su iya ba, saboda makarantar ta Funtuwa local government ce gaba ɗaya. So kun Funtuwa tana da girma, ga ƙauye kuma da ke gefen Funtuwa, wani marayan babarsa ba ta da kuɗin transport da za ta ba shi yanzu makaranta. So amma in ya zanto an masu bodin firamare da sakandare, diyaran da aka kawo shi a farkon tare zai zauna ya ci abinci anan yayi karatu anan a bashi tarbiya anan kaga ba za a sami fashi ba kullun zai zanto yaro yana zuwa makaranta to muna fatan wannan ya tabbata da karfin Allah da taimakon sa sannan da gudunmuwan da ko ƴan uwa musulmi muke haduwa muke badawa saboda Allah wannan attajiri da ya zama abun koyi Allah madaukakin sarki ya kara mana rayuwar sa albarka muna addu'a Allah ta'ala ya kiriya masa zuriyar sa ubangiji ta'ala ya yi kusa arzikin sa da hakika irin matakin da yake dauka da shekara kama marayun wannan gari abu ne da ya dace a ce ayi murna da shi kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya haɓaka dukiyarsa ya bashi kariya ubangiji ta'ala ya ƙara bunƙasa kamfanoninsa Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya shirya masa zuriyarsa ya zaunar da shi da dukiyarsa lafiya kuma na fatan sauran attajirai ma su yi koyi da irin wannan ɗabi'ar waɗanda suke wannan gari na funtuwa da kuma waɗanda suke wajen funtuwa a bara kun san akwai attajirin da ya bada kuɗaɗe masu yawa shi ma ga marayun wannan gari wato Alhaji AA Albasu Alhaji Abdulrahman Albasu so a bana ya bada sanarwar cewa dukkanin marayun funtuwa gaba ɗaya duk wani ɗalibi da zai yi jab to shi zai biya masa kuɗin wannan jab ɗin kuma har ya jagora condition ɗinsa za ta yi jagoranci har wannan ɗalibin ya samu admission so shi ma irin wannan yunƙuri abin a yi addu'a ne a yi murna da shi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi abu na gaba wannan karatu da muke gabatarwa a kullum a wannan masallaci cikin wannan wata mai albarka akwai wasu bayin Allah da suka ɗauki nauyin yaɗa shi a gidajen TV da gidajen rediyo na farko akwai tashan Manara TV wacce take Abuja wanda ana kallonta duk duniya to suna sa wannan tafsirin namu a duran da muka yi to shagargari za sa wannan tafsir ɗin ƙarfe 7 na safe zuwa 8 kafin ma'aikata su fita aiki ƙarfe 7 zuwa 8 wanda ya kama tashin Manara TV zai ga wannan karatu da muke yi kullum duk wanda muka yi karatun yau za a tura musu gobe kuma za su sa insha Allahu ta'ala kuma bawan Allah da ya ɗauki nauyin wannan sa wannan tafsirin ya ba da kuɗaɗe masu yawa don a riƙa ya haɗa wannan tafsiri da muke yi daga wannan masallaci shine Honorable Barista Senator Khalid Soba shine Senator Zone 1 a Kaduna State shi ya biya kuɗi ake sa wannan tafsirin Senator Khalid Soba muna roƙon ƴan uwa a sa shi a cikin addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi bisa wannan gagarumin gudunmuwa da ya ba wannan tafsiri mutane da yawa suna kallon tafsirin ko suna sauraron sa ta kafan ko kuma ta gidan TV din Manara so Barista Khalid Soba shi ya biya Allah ya saka masa da alkhairi sannan alkhairi radio kamar yadda suke sawa duk shekara bana ma suna sa wannan tafsir din na awa ɗaya ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 10 mutane da yawa a Zaria suna sauraron wannan tafsir din ne ta gidan rediyon Alkhairi Radio ƙarfe 9 zuwa 10 kullum suna sawa wanda ya ɗauki nauyi kuma shine wanda ya saba ɗaukar nauyin programs ɗinmu Sifikan Najeriya kakakin majalisar dokokin Najeriya Honorable Abbas Tajuddin Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Ya dade yana daukan shirye-shiryenmu a gidajen radio, muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Sannan a nan Puntuwa akwai Martaba FM, shahararriyar gidan radio ne ko? Martaba FM a ko'ina a wannan yanki na Puntuwa ana sauraron wannan gidan radio. So matan gwamnan Katsina Dukwaraɗa, Honorable Dukwaraɗa, matarsa ita ce ta ɗauki nauyin sawa a Martaba FM. Ana sa shi 11 na dare zuwa 12 kullum a wannan gari. Muna fatan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. So in ba kuma ta ba, muna sharkin faɗin Allah maɗaukakin sarki, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Na'am.
Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr. وإلى الله ترجع الأمور.
To jama'a, in ba ku manta ba, wannan aya mun yi bayani akan ta. Illa fadin Allah madaukakin sarki, illa ay ya'tiyakumullahu fi dhulalin min al-ghamam. Lafazin ya'tiyakumullah, shin me suke sauraro kafin su yi imani, kafin su yi aikin addini? Suna jiran siran da Allah ya zo? To zuwan Allah, zuwa da Ubangiji maɗaukakin sarki ya dangantawa kansa cikin wannan ayar. Al-Imamu Tabari a cikin tafsirinsa ya ce malamai sun yi maganganu uku. Zancen farko suka ce ana nufin zuwa, amma Allah ta'ala shi ya san irin zuwansa, zuwan da ya sha bamban da zuwan dukkanin halittu. Domin Allah ta'ala ba wani abu irinsa a dukkan al'amuransa, laysa kamithlihi shay. Amma ba za a yi tawilin wurin ba, tunda Allah ta'ala ya ce illa an ya'tiyahumullah, sai a fassara a ce suna jiran sai Allah ya zo ne. Amma wani irin zuwa ne Allah yake yi? Muna da yakinin zuwan Allah ya sha bamban da zuwan dukkanin halittu gaba daya. Amma dai ana yarda a fassara wurin da cewa Allah ta'ala yana zuwa, kenan daga cikin siffofin Allah al-iqtiyariya al-fi'iliya akwai al-itiyan, Allah yana zuwa. Kamar da daga cikin siffofin Allah al-maji', Allah yakan zo dan ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Na daga cikin siffofin Allah al-iqtiyariya al-amali wato al-fi'iliya akwai an-nuzul. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ingantaccen hadisi na cikin Muwatta Malik, yace yanzulu rabbuna tabaraka wa ta'ala. To waɗannan siffofi da Ubangiji maɗaukakin sarki ya dangantawa kansa a cikin Alƙur'ani mai girma, ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dangantawa Allah ta'ala cikin ingantattun hadisai, Ahlus Sunnati wal Jama'a suna imani da su, suna fassara su kamar yadda suka zo, ba sa watsi da hakikanin fassarar su, su yi ƙarin wata kalma ko su rage wata kalma, ba sa haka. In suka yi haka sun zanto al-mubtila ko al-mu'attila, masu watsi da nassin shari'a kenan, ko masu watsi da hakikanin ma'anan nassi. To sannan kuma ba sa kamanta wani aiki cikin ayyukan Allah su kamanta shi da aikin wani ɗan adam, ko su kamanta da aikin wata halitta. In suka haka sun zanto al-mushabbiha. Mun gane ko? To amma al-Imam Sabri ya kawo maganar Ahlus Sunnati wal Jama'a da maganar su al-mu'attila din da ma al-mushabbiha. To amma a ƙarshe ya rinjayar da zancen Ahlus Sunnati wal Jama'a cewa ayatul sifat, ayatul asma, duka aqida ta Ahlus Sunnati wal Jama'a ana tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa. In Allah yake ar-rahmanu alal arshi stawa, to sai ka fassara ka ce Allah ta'ala mai rahama ya daidaita akan al-arshi, sai ka wuce. In aka ce wani irin daidaita, sai ka ce istiwa'un yaliqu bihi, irin daidaitan da ya dace da Allah. an gane ko daga nan kuma ba ma a san wata tambaya wani mutum da Imam Malik ibn Anas ya karanta ayoyin istiwa'i sai ya daga hannu sai mai Imam Malik ibn Anas tambaya ce kai fassawa ya Allah ya daidaita akan al'arshi sai ya ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfa majhulun was-su'alu 'anhu bid'atun wa dalal istiwa'i dai sanannan abu ne ya Allah ya daidaita kuma ba wani wanda ya sani sai shi ya daidaita irin daidaitan da ya dace da dalalarsa wato irin daidaitan da ta dace da matsayinsa subhanahu wa ta'ala tambaya kan ya Allah ya daidaita ba a ruwaito sahabbai sun wannan tambayar ba da aka bid'a ce da Allah mun fahimci wannan da kyau to shine babban malami Sheikh Muhammad Saleh wato al-Imam Sa'di a cikin tafsir Sa'di تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نبقى مالمي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي الله مدعوك كنسر كي يغافر تامسا يكتوا وهذه الآية ونن آية نهل ينظرون ألا إلا وهل ينظرون إلا أن يأتيكم الله تلعب لفظ إلا أن يأتيكم الله سيتي وما أشبهها اتدئ رئرنتا dalilun li maskabi ahli sunnati wal jamaa kun ga wannan dalili ne akan aqidar da ahli sunnati wal jamaa take akai al musbitina lis sifati al ikhtiyariya ahli sunna wadanda suke tabbatarwa Allah da sifofi al ikhtiyariya wato kamar yadda muka bayani jiya akwai as sifatu zatiya wanda suke su dimun da'iman suna tare da Allah subhanahu wa ta'ala kamar sifa ta rayuwa kamar sifa ta ilimi ka kudu lokaci Allah madaukakin sarki ya sufantu da sifa ta ilimi to akwai kuma as-sifatul ikhtiyariya wanda yake wani lokaci ne ubangiji madaukakin sarki yakan sufantu da waɗannan sufofin kaman sauka kaga ba kudu lokaci ne yake cikin saukan ba kaman zuwa ba ko lokaci ne yake cikin zuwan ba akwai sanda yakan sufanta kansa da zuwa din mun gane ko subhanahu wa ta'ala to ahlus sunnati wal jama'a sun yi imani da wannan sai malam yace kallistiwa wal nuzuli wal maji'i kaman sifar alistiwa kaga na daga cikin sifatul ikhtiyariya kaman nuzuli kaman maji wato zuwa duk wannan mun bada misali akai a baya wa nahwi zalika min sifatil lati akhbara biha ta'ala an nafsihi da makamantan waɗannan cikin sufofin da Allah ta'ala ya bada labarin su cikin alqur'ani wanda ya siffanta kanshi da su او اخبر بها عن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم كو كما منزن الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصفنت الله ده فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته سو اهل السنه والجماعه سكن تبتر ده ودنن صفوفن ده الله تفسكر ده تداتي ده جرما ده بوائر الله من غير تشبيه ولا تحريف ba sa tashbihi su kamanta Allah da wata halitta ballanta na su zanto mushabbiha sannan ba sa tahrifi su lankwasa ma'anar su murda ma'anar ba sa haka suna tabbatarwa Allah abinda ya tabbatar da ma kansa kaman yanda yazo khilafan lil mu'attila al-ikhtilafi anwa'ihim sabanin sauran aqidu na bata al-firqu dhalla masu watsi da zahirin nassi الاختلاف انواعهم كويا take kuwa min aljahaniya misali yan jahaniya suna korewa Allah ta'ala sufufin da ya tabbatarwa kansa haka almu'tazila mutanen jahan bin safwan sune aljahaniya wadanda suke cewa alqur'ani halitta ne basu yadda a ce alqur'ani sifa ce cikin sufufin Allah ba mun gane ko da mu'tazilawa wal ash'ariya da mutada asha'ira wato ash'ariya ونهوهم كما كمنت وانا ممن ينفي هذه الصفات تكن وانا سكن كوري ما الله تعالى وانا سفوفق ويتأول لأدلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان سيس مرد معنون آيوين القرآن آيات الصفات سيس مرد معنون سو إذواق وانا سو معنون دباس دليل تكن شريعة بل حقيقة هل كذب في بيان الله وبيان رسوله
kai in ka dauki zagirin fassaran ashaira ko ashariya da jahmiya da mu'tazila da sauran arsina qudalla sauran kungiyoyi na bata to zaka cimma ai zagirin ma fassaran da suka ma ayatul sifat suka ne ga bayanan Allah suka ne ga bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko to haka dai al-Imam Sa'di ya ci gaba da waɗannan bayanai masu tsada yana tabbatar da aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a daliban ilimi zai ci ku je ku karanta wannan shafin shafi na 89 cikin ainihin tafsirin al-Imam Sa'di karkashin wancan aya da Allah rahma ya karanta mana su yanzu kai tsaye insha Allah subhanahu wataala zamu je wadin Allah madaukakin sarki salbani Isra'ila
salbani إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
tumba kuma ta ba ɗan uwa musulmi da muka zo fassara fadin Allah ta'ala ya ayyukan ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa mun ji malaman tafsiri sun ce wannan ayar za a fuskantar da ita ga fusa ko guda uku fuska ta farko yahuda wanda suka yi imani da annabawan baya amma ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ta'ala ya kira su da sifar imani ya siffanta su da sifa ta imani dubi zuwa ga cewa ai sun yi imani da wasu annabawan da Allah ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan haka aka kira su ya ayyukan ladina aman amma tunda ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka ce da su udkhulu fi silmi ku shigo addinin musulunci ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin yadda kuka yi imani da annabawan da suka gabace shi fuska ta biyu da aka nufatar da wannan aya gare ta sune yahuda wanda sun shigo musulunci irin su Abdullah ibn Salam amma sai suka shigo da burbushin al'adun tsohon addinin su na yahudanci suna yin musuluncin a wani gefen kuma suna yin aikin da ba na musuluncin ba a'a aikin addinin yahudanci ne to sune ubangiji madaukakin sarki ya ce da su ya ayyukan ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da annabi Muhammad cikin yahudawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam udkhulu fi silmi kaffa ku aikata ayyukan musulunci gaba daya ku ije al'adu da aikace-aikacen ayyukan addinin yahudanci gaba daya gurgumin musulunci fuska ta ƙarshe da aka ake fuskantar da wannan aya gare ta sune mu al'umman musulmi mu ummune waɗanda muka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ko har Allah ta'ala ya nade kasa ana kiran dukkan wani musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana cewa da shi ya ayyukan ladina amanu ya ku mu'minai na ko ina a duniya maza da mata udkhulu fi silmi kaffa ku yi aiki da karantarwar musulunci gaba daya kar ku zabi wani ku yi aiki da shi ku ije wani kar ku yi haka mun gane ko to da Allah ta'ala yayi wannan tsawar yace lalle a shiga musulunci gaba daya kuma ya ja ma hankali da cewa kar a bi hanyoyin shedan to shine Allah ya biyanta da cewa in kuka ki ku ji wa'azin da ne maku to kuna jiran sai kun mutu ne an zo ai kisabi nazo da manufan in yi kisabi tsakanin bayi a lokacin da za ku fargan jaji mun gane to shine sai Allah ya goya wannan zancan na salbani Isra'ila akan wancan magadar ku yahudawa da aka kirinye ku ku shiga musulunci da sauran ma al'umman duk da aka kira su in suka yi kangara suka ki su jawo zuwa ga karantarwar shari'a to kaskace da su su tambayi banu Isra'ila ko kai da kanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambayi banu Isra'ila ko kuma dukkan wani mai karatu ya je ya bincika tarihin Yahudawa mana shine salbani Isra'ila kai mai karatu je kai tambaya je kai bincike akan banu Isra'ila ya Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ake saukar ma da waɗannan ayoyi tambayi banu Isra'ila mun gane ko dukkansu dai yana dauka kamar da malaman tafsiri duk sun faɗi haka salbani Isra'ila al-mukhatab wanda ake magana da shi suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi Allah ke cewa ya tambaye Yahudawa wasu malaman tafsiri suka ce a'a ba shi kadai ba ma duk wani wanda yazo zai karanta wannan ayar an ba shi dama ya je ya bincike kan banu Isra'ila su waye banu Isra'ila ƴaƴan annabi yako in aka ce bani Isra'il ƴaƴan bawan Allah Isra da yaren Ibraniyanci shine bawa ila kuma na nufin Allah Isra'ila bi ma'ana Abdullahi kenan bawan Allah su waye banu Isra'ila sune Yahudawa Allah ta'ala ce kai mai karatu kai mai sauraron karatu kai bincike kan Yahudanci da Yahudawa kam ataynakum min ayatin ayoyin nawa Allah madaukakin sarki ya bayyanar wa Yahudawa Allah ta'ala ya aika musu da ayoyi ya bayyana musu da mu'jizozi bayyinatin wato mu'jizozi kala kala bayyanannu an turo musu annabin Allah annabi Musa ya gwada musu mu'jiza ta sanda da mu'jiza ta hannu da mu'jiza ta yadda ruwa ruwan ya tsage a wuce ayoyi kala kala banu Isra'ila sun gani an gane ko an turo musu da annabin annabi Musa ne aka bayyanar da ayoyin Allah da mu'jizozi a hannunsa wai ko sa saduda ko sa yi nadama a ƙarshe su zo su yi imani su jawudi zuwa ga umannin Allah da annabin Allah amma ko je zo shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa may yubaddil ni'matan Allah dukkan wanda ya canza ni'imar Allah min ba'di ma ja'atku bayan ni'imar Allah ta zo masa fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin iqaba an gane ko to shine al-Imam Sa'd yake cewa ya qulu ta'ala Allah ta'ala yana cewa salbani Isra'ila kam ataynakum min ayatin bayyinat bayyinat ko kam ataynakum min ayatin bayyinat ayoyi nawa bayyanannu muka zo musu da shi tadullu ala alhaqqi wanda waɗannan ayoyin suna nuni zuwa ga gaskiyan annabin da aka turo musu cewa tabbas annabin Allah ne tabbas Allah ne ya aika shi ba ƙarya yake yi ba wa ala sidiqir rusul waɗannan ayoyi da Allah ya bayyanar da su ga banu Isra'ila Allah ya bayyanar da su ne dan ya nuna musu gaskiyan annabawa mun gane ko fatayaqanuha wa arafuha suka ga ayoyin suka ga mu'jizozin suka sami yaqini cewa tabbas daga Allah suke suka sami yaqini cewa tabbas annabawan nan Allah ne ya aika su wa arafuha suka ga suka san waɗannan mu'jizozin suka gane su amma falam yaqumu bi shukri hadhihi ni'ima wannan ni'imar da Allah ta'ala ya musu ne ya aika musu dan sako ya turo musu ba annabi ba annaban yazo da bayyanannun hujjoji ya nuna musu shari'a ya karanye su zuwa ga su shari'a ya nuna musu bata ya kwabe su akan kasu bata ai wannan ni'ima ce babba ni'imar musulunci an gane ko amma sai su Yahudawa banu Isra'ila sai ba su gode wa Allah wajen wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu na aika musu annabin da zai bayyana musu musulunci ba allati taqatta dal qiyama biha wanda ai musu bayanin waɗannan hujjoji da mu'jizozi suna hukunta su yi imani su shiga addini su yarda da musulunci amma duk da haka sai ba su yarda ba bal kafaru biha a'a su ma kafirce ma mu'jizozin da annabawan Allah suka bayyana musu wa baddalu ni'matallahi kufra a ƙarshe dai suka juyar da ni'imar Allah ni'imar Allah ta koma kafirci فَلِهَذَا اسْتَحَقُّوا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عِقَابَهُ da haka sai suka cancanci Allah madaukakin sarki ya saukar musu da hukubarsa wa yuharrimuhum min thawabihi Allah ya haramta masu ya hana masu samun ladansa wa samma Allahu ta'ala kufran ni'mati tabdilan laha Allah ta'ala ya kira mutumin da ya kafirce wa ni'ima wato Allah ta'ala ya maka wata ni'ima ko ni'imar lafiya ko ni'imar dukiya ko ni'imar gani ko dai wata ni'ima ko ni'imar mukami ko matsayi ko dama ko lokaci Allah ya baka wata ni'ima cikin ni'imomin sa madadin kai amfani da ni'imar da Allah ya baka ya hana wasu a lokacin da kake da lafiya ni'ima ce daga Allah wani ba shi da ita a lokacin da kake da dukiya ni'ima ce daga Allah wani ba shi da ita a lokacin da kake da mukami ni'ima ce daga Allah wani ba shi da ita dukkan wata ni'ima wata falala da Allah ya yi maka wani na nima ido rufe bai samu ba ko ido bude bai samu ba to kai da Allah ya yi maka wannan falalar ya yi maka wannan ni'imar madadin kai amfani da ni'imar ka bauta masa kai amfani da ni'imar ka kara neman kusanci gare shi a sai ka koma kana amfani da ni'imar da Allah ya yi maka wajen ka saba masa an gane wanda da ba shi da mota sai Allah ya ba shi mota madadin ya yi amfani da ita yayi sana'a yayi aikin addini amma sai ya koma yana dauko matan banza a mota sai ya sa mata tintek ya rika kuya yana barna a cikin motar kaga madadin ya gode wa falalar Allah da ni'imarsa to sai ya koma yana amfani da wannan nadamar da Allah ya baki yana saba wa Allah to sai Allah ya kira irin wannan tasarrufi da dama irin wannan amfani da dama ba a yadda ta dace ba wanda Allah ya bashi dukiya mai yawa madadin yayi amfani da ita ya dauki irin dabi'an su Alhaji Babangida Jargaba din nan in akai kira a taimaki marayu da Ramadana ya fito da madudin dukiya ya bada saboda Allah to madadin haka sai kuma kadai yana gayyato mawaka da sauran in iska da yankin ɗele ana saba ba Allah da wannan dukiyar tasa to Allah ya kira irin wannan ɗabi'ar tabdilan li ni'matillah canza ni'imar Allah me yasa Allah ya kira ta canza ni'imar Allah li anna man an'ama Allahu alayki ni'matan diniyatan aw dunawiyatan domin dukkan wanda Allah ya bashi wata ni'ima sawa'un wannan ni'imar ta addini ce domin ka wayi gari ka zama musulmi ba kafiri ba ka zama ahlus sunna ba dan bid'a ba ka zama mai ruko da addini ba mai wasa da addini ba wallahi ni'ima ce mafi girma da Allah ta'ala ya maka inda Allah ya so maimakon a rika ce maka Abdullahi ko Ahmad ko Muhammad ko Mahmud ba yadda ka iya sai ka ji sunanka Christopher sunanka Jacob sunanka Yohana maimakon a ce maki Fatima maimakon a ce maki Amatullah sai a koma ana ce maki ana ce maki Saira la ka Saira duk gashi nan mun gane sunanki kenan to amma Allah ta'ala ya mana baiwa ya ba mu musulunci ba wata ni'ima da ta kai ni'imar musulunci jama'a ba sai ya kai ba akwai wanda baka fi so a yau ba baka fi so hankali ba amma kuma ka fi so imani akwai waɗanda za su baro ƙasarsu tun daga India fa jama'a su zo hannun Najeriya su establishing company su ɗauki jama'a aiki sun san yadda ake mayar da taro ya koma sisi sun san yadda dubu ɗaya take zama dubu ɗaya ɗari biyar amma wallahi ba san me za su bauta masa ba za su zo su kafa kamfani amma ayaba ayaba suke bauta ba akwai wani wanda ya taɓa man fatawa ya ce baturen da yake tukawa jankunan da yake tukawa a kamfanin da yake aiki direban ya ce wallahi ayaba yake bauta ma duk sati shi zai aika ya je ɗan ayaba ya siyo mashi manyan ayaba sai ya zo akwai ɗaki musamman an masa decoration an kashe masa kuɗi sai a ijiye su akan wani tebur in zai fita kamfani da safe da matan shi da ƴaƴan shi sai su rufe idonsu suna bautan ayaba in sun gama sai su roki ayaba ya ba su sa'a in kuma ayaban yayi kaman mako daya ana bautan sa ya dauko rubewa yayi taushi to akwai inda aka ware ake tara duk updated in allolin wanda dai aka yarda ta ci aiki to nan ma an kashe ma wani wuri kudi an decoration ana ake tara su to shi yake sayowa kuma shi yake kwashe wanda aka ga sun fara taushi a zo da wasu yace to wani lokaci dai in ya ga da dan kwaro kwari shi wanda yace sai hoto ma iyale da haka yana so in ba shi fatawa ya Allah sai ci wadannan Allah a wajen wani abinda wani ya dauka Allah amma abinci ne wajen wani sannan mai hukuncin wannan aiki da yake to kallon mutumin da zai baro kasansa ya zo wata kasa ya san yadda zai kulla alaka da gwamnatin kasan da ya zo kuma ya kafa kamfani amma kuma bai san me zai bauta ma ba yanzu na daga cikin addinin da yake da yawan mabiya a duniya addinin Buddha masu bautan shanu sun fi dai kowa yawa a India su suke ma yin shugaban kasa shugaban kasan India mai bautan shanu ne in ka yarda bulala ka daga ka da kisa to ka da ki Allah wannan san da muke jiran Allah ya kai mu sallah gaje na ana tada kudi za a yi kashawa to su a wajensu abin bautan su ne yan addinin Buddha suna nan miliyoyi ne a duniya yan addinin Buddha to sai kai Allah ta'ala ya haskaka maka ka gano me ya kamata ka bauta ma shine Allah mahaliccinka to akwai ni'imar da ta kai wannan babu ni'imar da ta kai ni musulunci sannan kuma a cikin musuluncin ma Allah yake ahlus sunna mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ahlus sunna Allah yake multazimi mai riko da addini mai kula da farilla da nakulfi mai tsare iyakokin Allah ai kaga babu ni'imar da ta kai wannan mun gane al-imamu Ahmad bin Hanbal Allah ya gafarta masa so da yawa in wani yazo majalisin sai yace alhamdulillahi ala ni'matil islam sai yace wa sunna godiya ta tabbata ga Allah bisa ni'imar musulunci sai kara sai yace da kuma ni'imar sunna an gane ko to wanda Allah ta'ala ya bashi ni'ima ni'ima ta addini ko aka bashi ni'ima ta duniya aka bashi kudi aka bashi lafiya aka bashi mulki aka bashi sannin jama'a aka bashi kowace irin dama ni'ima ta duniya fallam yashkurha sai bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba ta hanyar yin amfani da ni'imomin da Allah ya masa wajen yabauta ma Allah walam yakun bi wajibiha kuma bai tsayu wajen sauke wajibin da sanadiyar ni'imar wajiban su kawo shi ba ya samu dukiya amma bai yi zakka ba bai fi Allah da dukiyar ba a ƙarshe izma hallat ni'imar za ta lalace wa zahabat za ta tafi izma hallat anhu wa zahabat ni'imar za ta lalace ta tafi abinta mun gane ko wa tabaddalat bil kufri wal ma'asi domin me saboda ya juyar da ni'imar madadin ni'imar da Allah ya bashi ko ta addini ko ta duniya yayi amfani da ita yayi musulunci ya bi Allah sai kuma yana amfani da ita yayi kafirci ya saba ma Allah an gane ko sai Allah ya kira wannan ya canza ni'imar Allah mun gane alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra
alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha fabi'sal qarar
Allah yace alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra ba kwa ganin waɗanda suka canza ni'imomin da Allah ya yi musu sai suka butulcewa ni'imomin kufrul i'rad suka yi butulu Allah ta'ala ya ba su dan su bauta mashi Allah ya ba su dan su ji ƙarfin yin addini amma sai su yi amfani da damar da Allah ya ba su sai su saba masa an gane ko ya samu kuɗi madadin yayi amfani da kuɗin wajen bin Allah gina masallatai raya masallatan taimakon marayu gina musu makarantu yin addini a sai koma yana amfani da kuɗin nashi wajen ya fantama ci duniyarsa da tsinke ya saba ma Allah. Mun gane shine Allah ta'ala ce alam tara ilal ladina baddalu ni'matal lahi kufran, baka ganin wadanda Allah ya musu ni'ima sai suka canza ni'imar da Allah ya musu suka mayar da shi butulu, suna butulcewa Allah. In yace su ba za su ba, in yace su bari ba za su bari ba. Wa ahallu qaumakum daral bawar, suka cancantar da jama'ar su, mabiyan su, fadawan su, yaran su. Mun gane ka san duk wanda yake da wata dama, ko na mukami, ko na mulki, ko na dukiya, yana rasa yara ɗan kazagin shi, zai samu direbobinsa, zai samu boyboyinsa masu yin masa aiki. Dole za a so a yi abokantaka da shi don yana da wata ni'ima da ba kowa ke da ita ba. To in mutumin banza ne, madadin ya rika jan su, ya direba sai ya rika tuka shi ya kai shi masallaci, ya tuka shi ya kai shi wani taro na addini, ya tuka shi ya kai shi wani taro na alkhairi, to a'a zai sa direban ya rika tuka shi ne ya kai shi gidan karuwai, ya tuka shi ya dauko mishi matan banza, ya tuka shi ya kai shi wajen aikin banza. Kaga a ƙarshe zai cancantar da mutanansa, yaransa, mabiyansa, zai cancantar da su daral bawar, gidan hallaka. Allah ya ce kaga irin wannan mutum wanda nakan bashi ni'ima sai ya kiye dini, ya kiye ba Allah, sai ya sabo, jahannama yaslaunaha, wutan jahannama za su shiga a rango ba alkiyama, fa bi'sal qarar, dir da wutan jahannama ta zanto ita ce matabbatan mutum. Dan uwana, in ka samu ni'imar Allah ka kula da ita ta hanyar bin Allah, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tudhilu ni'am wa khafid 'alayha bi shukr al-ilah fa innal ilaha shadidu niqab. In ka samu wata ni'ima koya take, ka ririta ta ta hanyar bin Allah, sai ya kara maka da in shakartum wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum. In ka gode wa Allah duk sanda Allah ya maka wata ni'ima, ko na sanin jama'a, ko na wata dama da kai kana da ita wani bai da ita, kar ka dauki daman ka saba ma Allah da ita. Kai amfani da damar wajen yadda damar za ta kaci gajiyar ta wajen kara kusantar ka zuwa ga Allah, to sai Allah ya kara maka. In ko ka yi amfani da damar ka kana ta saba ma Allah da damar da Allah ya baka, wallahi in Allah ya so sai ya kwace, kwacewan ta zame ukuba gare ka. Wannan bin Allah ya so ka da alkhairi ma fa kenan. Wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya samu kuɗi, sai yana saba ma Allah da kuɗin, to in Allah na san shi da alheri sai ya kwace kuɗin shi, sai ya mayar da shi talaucin shi. In ya so ya dawo masallaci ya ci gaba da kiran sallah, saboda an bar mashi kuɗin nan hallaka zai. Da yawa mutane da kake kallon su ba su da tanta, in ka ga mutum a talauci, shi Allah ya san, shi Allah ya san abin da ya sani. Wallahi da dama daga cikin mutane aka ba su ni'ima ta dukiya hallaka za su. Da yawa daga cikin mutane, walau ba sallahu rizqa
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
كلا إن الإنسان ليطغى.
كلا إن الإنسان ليطغى. الله
dauna. Allah madaukakin sarki ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi, wallahi mutane da yawa da za su yi kuɗi barna za su yi da saba ma Allah. Shi yasa sai Allah yana dan ba su kadan daidai da imanin su. Na'am, ba haka ba wani yana samun kuɗi ko sallar jama'a baya kare shi, ba zai rika fitowa ba. Kalla innal insana la yataga an ra'ahu sagana, dan adam yakan girman kai, ba zai ba Allah ba dan ya ga Allah ya wadata shi. In Allah ya wadata ka kula da addini, ai Allah ya bamu labarin wani gari a cikin Alkur'ani. Allah ya ce ba abin da ban magarin ba, suna samun komi ga kwanciyar hankali, ga natsuwa, ga jin daɗi, amma da suka ga yalwa da wadata da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya samu, sai suka kutsa ma saban Allah. Allah ke sai ma kwace zaman lafiya da kwanciyar hankalin da wadata. shine wadaraba Allahu masalan
wadaraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi'an'umi Allahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u.
Allah ta'ala ce wa daraba Allahu masalan, Allah ya buga misali. Qaryatan kanat aminatan, wani gari ne suna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani, suna samun komi a duk sanda suka nema. Amma fa kafara bi an'umillah, da dadi ya masa yawa, sai suka butulce ma ni'imomin Allah. Fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi, sai Allah ya dandana masa tufafin yunwa da wahala. Bima kanu yasna'un, saboda abin da suke aikatawa. Da kasashen mu haka suke, cikin waye san maka wani boko haram, waye san maka wani abu sunan shi kidnapping. Amma aka sake kafa malam, abubuwa suka yi ta faruwa. To sai Allah ta'ala sai ya jarrabe ku, Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. To jama'an musulmi kun ji, to daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zuyyina lilladhina kafaru.
Zuyyina lilladhina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu.
Na'am.
Walladhina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab.
Na'am, Allah ta'ala ce zugina lilladina kafaru alhayatud dunya, kafirai wanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, an kawata musu rayuwar duniya. Wai kawata musu shedan, ya nuna musu duniya nan ne wurin zama, nan ne matabbata, nan kake morewa, nan kake jin daɗi. Aka kawata musu, aka sa musu duniya gida ne na fasha, duniya gida ce ta dawoma ta jin daɗi. Ina kallon ba zai kamun ba zai mutu ba. In shedan ya riga ya samu nasara akan bawa, wallahi dukiyarsa sai ya ɗauka cewa ma za ta dawomar da shi. An gane ko? Sai ya ɗauka dukiyarsa za ta dawomar da shi. Sai ya zaci haka saboda ruɗi irin na dukiya. Sai a sa masa ƙawa da kwalliyar rayuwar duniya. Shi ne Allah ta'ala ce zuyyina lilladhina kafaru alhayatud dunya. Kun ga waɗanda suka kafirta, shedan ya ƙawata musu duniya har suka kai ga wayaskharuna min alladhina amanu. In suka kai da kai imani, in suka haɗu ko a makaranta ko a wurin aiki ko a wurin haɗuwar mutane, in suka haɗu da kai imani da Allah, kai da kake fifita lahira a kan duniyarka, in suka haɗu da kai, mun gane ko? To shi kenan sai su ɗora, sai su fara yin maka izgiri. Shi ne wayaskharuna min alladhina amanu, sai suna isgilanci ga mummune masu fifita lahira a kan duniya. Su dama suna fifita duniya ne a kan lahira, su sun ɗauka duniya ta fi lahira. Da haka ko me za su yi, za su sai da lahiransu, za su saba ma Ubangijinsu, za su saba ma Allahnsu don kaɗai su samu duniya. To kai da baka yarda da haka ba, in ka ga gatin hanci ta zo raba-raba, za ka ce a'a kana jin tsoron Allah. Ga wani ha'inci an yarda za a yi da kai za ka samu, sai ka ce a'a kana jin tsoron me zai faru a kabarinka. To sai sar'a maka kallon ba ƙauye ba gidaje, ustazu wanda baka da civilization, kana da ignorance, kana da daƙiƙanci da ci baya, kana da halhiya, sai ka kai baka waye ba. Da yawa daga cikin furata tas, in ka je kana nuna kamewa, da jan jiki da tsantsaye sai ra ga ninka wani gara daga ina wanda ya fito kaski wani gara kawai shi bai san duniya ba an gane in aka zo ana tindele kai kana jefi ba za ka kutsa ai wallahi sai ra ga ninka gara akwai da yawa daga cikin ma'aikatu waɗansu in suna yayin shaye-shaye ko ana yayin harkan matan banza sai kai kana dudduƙar da kai subhanallah kana kebewa gefe sai a ganka ai wannan ba ƙauye ne ai saka ne ai gara ne ai wannan ballo tumaki su sako jaki ne kai baka da wayo ne sai ai ta maka izgili shine Allah ya ce su wanda suka kutsa maɓarnan an ƙawata musu duniya ne suna kallon ai daga duniya sai Kaduna ba sa tana lahira kai da kake tana lahirarka sai su rika maka izgili inji Allah wa yafkharuna min alladina amanu kai da kai imani da Allah kake taka tsantsan karka saba ma Allah sai su rika maka izgili kaman kai baka san duniya ba mun gane ko Allah ya ce walladina taqawfa qahu amma ku yi hakuri ku mummune ku yi hakuri ku ustazai ku yi hakuri ku bayin Allah masu kamewa masu mutunci wanda ba ku yadda a kutsa masaban Allah ba mun gane ko ba ku yadda da wannan ba abinda kuka yadda da shi shine ku ku yi addini wata daliba ta tana fada man famsace ita a jihar Kaduna tace an kayyace su wani workshop an tura su workshop ne a kasashen turawa a ɗaya daga cikin kasashen turawa to ita yar boko ce fa dattace a boko amma kuma ɗalibar addini ne duk zamu majalisin mata da ita muke yi ɗalibar mu ce sosai amma kuma famsace karantini jihar Kaduna da aka gayyace su da su da na jihohi daban-daban ita ta taho daga jihar Kaduna da zumbulelen hijabanta ta ce ta ɗinka hijabanta guda tara ya bi hurhudu kwashigo mai kauri to sauran kuma za a je kasashen turawa wannan ga ta mace amma an sa suit an naɗa wuya kamar ɗan buri su za a je a shiga irin na turawa kwas-kwas-kwas-kwas in ka je gari ka cimma mutane da bindi wai kai ma wai ka tuji ciyawa ka ɗan makala suna zuwa airport an haɗu da su za a ba su takardunsu da sauransu za a ba su boarding pass tun a lokacin suka fara matatsiya ana kallanta wata gara-gara ai wannan daga Zaria ta fito ai wannan ba ƙauya ce ba ta je Abuja ba ta waye ba ta kyale su suna ta gulmanta kowa ba ta son ta raɓe ta wannan za ta ja a ce masa terrorist a ce tana da fundamentalist suna da tsatsauran ra'ayi masu irin tsaurin ra'ayin addini din nan da aka ba san su jera da ita ta ce wallahi malam da aka je muka shiga class din workshop malamin farko bature ne da ya zo ya fara lacca sunanta Madina malamin da ya fara lacca duk in ya kai ya komo zai ce Madina da ya maganan Afirka kawai ita ya sani da jihar Afirka duk waɗannan da za a kwaikwaye turawa duk ba su ba shi sha'awa shi dai yana kallon shi bature kuma yana son ka tsaya kan al'adarka kuma sai Allah ya ba ta ɗaukaka da sharafi da matsayi a wajen da suka ga cewa duk lakcarorin ta ɗauke hankalinsu in tambaya ne ita in wani abu ne in misali ne daga Afirka ita ake nunawa a wurinsu ita kare ce ta fito daga Afirka da ita ce take da shiga da yake ta nuna al'adarta ta tsaya a kan addininta sai kuma da aka dawo hotel mazauki sai wannan ta zo ta ce ta ba ta aron gijari su ba suna son kuma su ara to in kai abinka don Allah sai Allah ya sa maka ɗaukaka cikin wannan kar ka damu da wani zai rena ka ko wani zai maka izgili shi yasa Allah ya lallashi mummune ya ce in kun ga ƴan banza ƴan iska mutanen banza suna muku dariya suna muku izgili mun gane suna nuna ku ba ku waye ba. Allah ta'ala ce ku damu wallazina taqaw, ku masu jin tsoron Allah, fawqakum, ku ne a saman mutanen banza a yaushe, yawmal kiyama, a ran gobe alkiyama, ku kuna can gidan aljanna na sama, su suna can ana azabtar da su sakamakon mugun aikin su. Da haka duk wanda ya maka dariya a yau saboda yana kallon ka kiyaye dokokin shari'a, da haka yana ganin kai ba kauye ne, ba kawaye ba, ba ka da ci gaba, ba civilization gare ka, ai kai ba gidaje ne, ka kyale shi. In dai bin Allah shi ne gidajen cin, to ka mutu a haka, ba za ka waye ba. Da Allah mun gane, ko mace ce aka je gidan biki, wai in ta tsaya za ta kula da addininta, ta tsare dokokin Allah, ya dauke ta ba kauya, ba ta da wayewa, sai ta yi iskanci tukuna, to ki yadda da wannan kauyancin. In dai bin Allah shi ne kauyancin a wajensu. Mun gane ko? Wallahu yarzuqu man yasha'u, lalle Allah ta'ala yana azurta wanda ya so bi gairi hisabin, ba tare da hisabi ba. Wato hatta yadda mummune suke kashe nasu kuɗin, kai mutumin kirki bawan Allah, so kake in ka samu kuɗi ka kashe cikin hanyar Allah, shi kuma mutumin banza in ya samu kuɗi so yake ya kashe cikin morewansa da hulewansa, ya ji daɗi ya more, ko da ba ga abin da Allah ya yarda da shi ba. So in kana kashe ma masallatai, marayu, addini, wuraren tafsirai, ya za a bunƙasa addini wuri kaza, sai sun ganin kaman kai baka waye bane, kana kashe kuɗi inda bai kamata ba. Mun gane? Allah ya ce kakka damu, ka ci gaba da kashewa kan hanyar Allah, shi Allah yana azarta wanda ya so ba tare da hisabi ba. Mun gane? Duniya gaba ɗaya, kamar yadda wani hadisi ya faɗa, na mutane duniya gabaki ɗayanta na mutane hudu ne, wanda zuwa gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah ya ji in ba na manta ba zan faɗa muku, yanzu nake tuno wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce innama ad-dunya li arba'ati nafar, nan ne ba in Allah da kan wannan za mu tashi. Akwai waɗansu mutane hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce waɗanda suke cikin duniya gaba ɗaya, ma'aikin Allah ya categorize mutane, an raba su category category, gida-gida, to a gida hudu. An gane ko? Su ne suke cikin duniya, dole ka kasance ɗayan biyu, wato ɗayan hudun, dole akwai group ɗin da kake a cikinsu. Akwai group ɗin kirki, kai kokari ka zama a ciki, akwai kuma group ɗin banza. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, Ubangiji maɗaukakin sarki ya mana gabdakatar, Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da muke karantawa, ya rufa mana asirin mu duniya da lahira, ya sa ma rayuwar mu albarka, ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya yan uwa na a saurara, ya to to abinda na faɗa masa a wancan lokaci, kun san na baku labarin mai siyo ma, nace gaskiya in ya samu wani aiki ya canza, domin Allah ta'ala yana cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, ka je ka rika siyo ayaban da ka san ba ci za a yi ba, bauta masa za a yi, za a yi, za a mai da shi kini ga Allah, to kuma ya zama kai ne mai siyo wannan ayaban da ake bauta masa, wannan hadari ne a addini. Mun gane ko? Na ko ka canza ko ka nima a canza maka department, ko kuma ka fito karara, ba laifi bane shi ka tuka shi. An gane? Amma ka taya shi addinin shi, shine aka hada. Da ka faɗa mishi kararar addinin ka na musulunci ya hana ka, ka ce malamanka na musulunci sun maka wa'azi, sun nuna maka wannan abin ya saba ma addinin ka, ka fito fili ka faɗa masa. Wala'alla zaka tuma yana da wayewar duniya, su ya'lamuna zahira min al-hayati ad-dunya, sai fahimce ka, sai kamar ka ba addinin ka musamman yana kasan ku, ka ce an hana kai wannan. Da haka in akwai cikin yayin shi akwai wanda ya girma, ya je ya rika siyo mishi, ko shi ya rika siyowa da kanshi, ka fito fili ka faɗa masa. Wannan na ɗaya ke. Wancan kuma da kake mutu ma iyalai da shi, sai na ce da shi huska fahiya laka auli ahika auli ganani, wannan kam ya halatta. Duk lokacin da ya gama nashi bauta ga zai zubar, ka ga da dan kwari kwari za ka yi ma iyalai tsana ba, ka musu su ci dan umma baka dauka kati ba zai rube lalace yuki an gane da haka sai ne kiyasi da wani hadisi da wani yake bada labari ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tsakiyar daji ba gida ga ba gida ba kawai sai ga akuya ba gida gaba ba gida baya tsakiyar daji ya ce a zai da akuyar annabi ya ce kuska rike ta ka je ka yanka abinka fahiya laka ta zama taka in kaji ka kyale ta anan ai tsakiyar daji ne auli a sai ka to in wani mutum din ya zo zai wuce shi ya kama tunda kai baka dauka ba shi ya dauka in duka ku kaji ku kama sai yace auli ga na auli da ibin to kerkeci kura in ta zo za ta kyale ta to duk abin da ba ne shi kawai lalacewa zai to anan sa ka dauka an gane duk abin da ba ne shi ko ka dauka ko abin ya lalace ba za a amfana da shi ba to ya halasta da haka lokacin da ya ware wannan ayaban zai je ya tara shi dai ba zai ci ba zai komi da shi ba lalacewa kawai zai yi ko to kai sai ka dauka kai ka je kai amfani da shi amma ka daina siyo masa ka ji fatawar da ta bashi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to yan uwa musulmi ɗazu da safe an samu 7,270 yanzu kuma da yamman nan an samu 10,015 da naira 100 kenan muna da 22,370 a yau zaka hada shi da na jiya ko muna da kimanin naira 60,000 da wani abu wanda muke tarawa mu a nan majalisi kullum mu dinga bada wannan guduma mu dinga bada wannan sadaka muna sa ran zuwa ƙarshen Ramadan su santo sun yi kauri a gaban ku nan a gaban kowa za a zo a kira waɗannan marayu kamar yadda aka saba a taimaka musu muna fatan duk wanda yake da wata hanya na yadda za a yi abin ƙasa makarantar marayu da ke wannan gari yanzu dai akwai firamare ta riga ta kafu insha Allah kuma za a yi ta yi har a tashi duniya da izinin Allah to muna fatan a samu sakandare duk wanda yake da ikon da zai taimaka mana ko dan uwan shi ko wani abuki a duk inda ake yi a duniya ko ma wanda suke ganin mu kila ko a Manara TV ko a Sunna TV ko a ɗaya daga cikin kafafen yaɗa bayanai na zamani social media to duk muna neman gudunmuwa a nan garin Funtuwa na yadda za a assasa makarantar marayu sakandare tare da Bodan a yi hostel a yi gina makaranta ta tashi marayu su riƙa karatu a ciki duk wanda yake da hanya kai ƙasa a gwiwa duk wani ɗan uwa kake da shi a Kano ko a Kaduna ko a Abuja ko a Sokoto ko a ina ne ka kira ka ba shi labari wani mai gidan ka kira ka ba shi labari wanda yake so ko ya zo ya gina ko ya zo ya sai wani gida ko ya zo ya ba da gudunmuwarsa domin tashin wannan aiki ko da ba mu a duniya Allah akalla kai wani abin da za a yi ta tunaka da shi Allah zai ta baka lada Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'an musulmi muna roƙon Allah ya ƙara mu rayuwar mu albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa mugunci da mugun gani Allah madaukakin sarki ya mana katangan ƙarfi da su wannan gari na Funtuwa Allah ya ƙara masa albarka manyan wannan gari Allah ta'ala ya kiyaye su ya musu jagoranci dukkan wanda suka riga mu gidan gaskiya irin su Liman Mustafa Liman Malam Aminu Liman Malam Sa'idu Allah ta'ala ya gafarta musu da sauran malamai da sauran ahlus sunna da sauran dattawa da suka buɗa su Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya biya bukatun mu gaba ɗayan mu Allah ya biya bukatun mu na alkhairi duk wanda yake da wani abu da yake jin tsoro Allah ka kare shi duk wanda yake da wani buri Allah ka cika masa wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa albarkacin azumin da ke bakin mu Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da kunci Allah ka yalwata mana cikin samun neman mu Allah ka yalwata mana cikin neman mu Allah ka kara mana imani Allah ka sa aljanna ke makoman mu Allah ka raba mu da azaban kabari iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka dukan malaman mu Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka kara mana san Allah da san annabin Allah da san musulunci dukkan fasikanci da sabo Allah kai mana katangan karfe da shi Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka kare mutuncin mu Allah ka tsare mutuncin mu duk inda muke Allah ka tsare mutuncin mu duk inda muke Allah madaukakin sarki kai ka roki umurce mu mi addu'a mu roki ka Allah mun roki ka Allah ka amsa mana Allah mun roki ka Allah ka amsa mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatika wa min al-yaqin ma tuballighuna bihi ila jannatika ummati inna Allahu bi absarina wa asma'ina abadan ma abqaitana واجعل كل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.